sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan lasariya suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokin aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Yuli shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana. Ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba don asata kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Vietnam ta samu mutum 30 dauke da cutar coronavirus bayan kwashe kwana 100 ba tare da ganin wani ya kamu da cutar a cikin gida ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta fitar da wani gargadi cikin tattausan lafazi ga 'yan kasar. Haka kuma za ku ji cewa jami'an hukumar fitaucin miyagun kwari a jamhuriyar Nijar sun yi nasarar kama tabar wiwi. Muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Barkan da maraice ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. Maimakon sama da mutum miliyan 2 da ke zuwa aikin hajji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Hukumomin ƙasar sun tafi ta aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar Saudiya da baki mazauna ƙasar mutum 1,000 kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata. An yi wa mahajjatan da shekarunsu suka kasance tsakanin 20 zuwa 50 gwajin cutar COVID-19 gabanin shigarsu Makka, inda aka buƙaci su killace kansu tsawon mako 2 a dukkanin otel ɗinsu kafin su iya gudanar da aikin hajjin. Kazalika za a buƙace su da su sake killace kansu tsawon mako guda bayan kammala aikin hajjin. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara, ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba don asasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus. Ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Raleigh, inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Kana zai halarci wani zauren tattaunawa domin duba irin matakan kariya da aka ɗauka a makarantar. Sake buɗe makarantunmu domin yaranmu su koma karatu ne abu mafi a'ala ga 'ya'yanmu, Pence ya ce a yayin wata ziyara a Indiana. Ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya fi dacewa ga iyalan da ke aiki. Wasu daga cikin tsarin makarantun ƙasar mafi girma ciki har da Los Angeles, Atlanta da Houston tuni suka bayyana cewa za su koma karatu amma ta yanar gizo ne kawai. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Da Nang na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya. A halin yanzu, sabbin alƙaluman waɗanda suka kamu da cutar sun sa hukumomin ƙasar ta Vietnam cikin yanayi na rudani kan yadda cutar ta kasance cikin al'ummar da yadda mazauna garin suka harbu, duk da cewa mafi akasarinsu ba sa tafiye-tafiye. Ita dai Vietnam ta kasance abin sha'awa ga ƙasashe da dama, musamman kan yadda ta yi maza-maza ta ɗauki mataki a lokacin da cutar ta ɓarke, inda har ta ruwaito cewa babu wanda ya mutu sanadiyar annobar. Sai dai kuma ƙwararru sun ce akwai yiwuwar cutar ta iya sullubewa ta wata kafa ba tare da an sani ba.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda hukumar tsaron gida ta farin kaya DSS ta fitar da sanarwa mai kakkausan lafazi akan 'yan Najeriyan da ke kullen-kullen ta da ƙayar baya a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗo mana.
Hukumar tsaron kasa ta DSS a Najeriya ta fitar da sanarwar da ta yi wa al'umma gargadi cewa ta gano waɗansu 'yan tsiraru suna nan suna haɗa kai domin yin amfani da wata damar da suka samu gurin tada zaune tsaye da kuma hana Najeriya zaman lafiya. Malam Shehu Usman jami'i ne a hukumar ta DSS kuma ya mun ƙarin haske dangane da abin da wannan sanarwar ta su ta kunsa inda yake cewa.
To cikin bayanan da muka samu cikin kwanakin nan wato akwai wayar da suke hada baki kan kungiyoyi ne wayar da dama su suna faman cewa suna neman su bijire daga kasa su hada wata kasar tasu to sun hadu tare da wasu wayar da muke kira wato kaman yan siyasa ne wayar da suka ga ba su samu abin da suke bukata to su hada baki da wayannan mutanen su kawo mana hitina su raba kawunan mutanen kasa suna kawo wasu abubuwa wanda dai kawo kama a ce rabiyan hankali tsakanin wayanda suke cikin kasar nan fannoni daban-daban wanda ake kira a turanci kaman political zones haka saboda an san akwai dan bambancin zaman wuri ko na addini ne ko kuma na harshe ne to sai su amfani da wannan su dan ingiza mutane su dan kawo tashin hankali cikin kasa to wannan abun mun ga cikin kwanan nan ya karu sosai shi yasa muka fito wannan sanarwa
yaushe ake sa ran za ku kamo ko za ku fara tuhumar wayanda kuke zargin suna wayannan kulle-kulle.
To insha Allah muna kan bincike kuma mun dan yi nisa muna kara tattare bayani akan wayannan kungiyoyin da wayannan mutane. To duk lokacin da muka samu hujja isasshe to lallai mutanen kasa za su ga irin mutanen da zamu fito da su da kungiyoyi kuma zamu gurfanar da su gaban shari'a insha Allah.
A matsayin ku na hukumar bincike wanne mataki kuke dauka domin ku fitar da tsare-tsaren da zai hana irin wayannan kungiyoyin samun nasara wurin kulle-kullen da kuke ce suna yi na tada zaune tsaye ko hana kasa zaman lafiya?
To kamar yadda na bayani farko da muka fara magana cikin kundodin aikin mu akwai rukunoni kala-kala to cikin wasu rukunonin akwai na dama a samu a kawo zaman lafiya cikin mutane a kasa idan muke aiki tare da mutane a karkara har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha har kuma nan zuwa wato ma'aikata ta federal government to daga dagaci hakimai da wasu manya haka na can karamomin hukuma to dama muna da kaman committee da muke kira haka peace committees wanda kullum muna amfani da wannan muna magana tsakanin mu da wayannan mutane duk inda ake da dan korafi a fito da korafin a fada ya kai ga gwamnati kuma ta yi aiki akai ta dan gyara.
Malam Shehu Usman kenan jami'in hukumar DSS a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da wasu karin labaran.
Fitaccen kwararren masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi gargadin cewa yayin da ake samun nasara mai ma'ana a game da samar da rigakafin cutar COVID-19 a fadin duniya. Ya zama wajibi mutane su kasance sun gamsu da sahihancin ta. A wata hira ta musamman da yayi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a daren Talata, ma'aikacin cibiyar lafiya ta ƙasa Dr. Anthony Fauci ya ce aikin samar da maganin cutar na sauri lura da yadda ake buƙatar maganin cikin gaggawa, sai dai ya ce mai yiwuwa hakan zai iya sa a nuna damuwa kan rashin ingancin maganin. Fauci ya ce sai an yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma don a kwantar musu da hankali. Muna so mu tabbatar cewa ba mu ɓoye wa mutane komai ba, muna kuma so mu gamsu da cewa saurin da ake yi na neman maganin ba zai hana a tabbata an kiyaye lafiyar jama'a ba, sannan ba zai sa a karya ka'idojin da binciken kimiyya ya shimfiɗa ba. Daga ƙarshe jaridar New York Times ta ruwaito cewa masu satar bayanai 'yan ƙasar China sun yi ta yin rutse a jerin na'urar kwamfutan Fadar Vatican tun daga watan Mayu a wani abu da ake gani yunkuri ne na yin leƙen asiri gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da cocin Roman Katolika za ta yi da ƙasar China mai bin ƙarin kwamisananci. Jaridar ta ruwaito cewa wannan kutse da wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa na Amurka mai suna Recorded Future ya gano ya kasance karin farko da aka kama masu satar bayanai 2000 suna kutse akan Vatican da wani rukunin wakilan fadar da ke zaune a Hong Kong wanda ke tattaunawa da kasar China akan matsayin coci a kasar ta Sin. Jaridar ta ce kwararru a fannin tsaron yanar gizo na Recorded Future suna zaton masu satar bayanan suna yi wa gwamnatin Sin aiki ne.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger dan an hukumar yaki da fitaucin miyagun kwayoyi sun yi nasarar tsarki wasu mutane bakwai dauke da ɗaruruwan kilogram na tabar wiwi hada da miliyoyin sefa da aka boye a wata trailer da ta isa birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin kilogram 240 na tabar wiwi da aka nannade a sinki-sinki ne hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa wato Okritis ta kama a hannun wasu diloli waɗanda dubunsu ta cika bayan da 'yan sanda suka gudanar da binciken kwakwaf a trailer da suke jaye da ita ba idan kuɗaɗe mararan da aka kama a hannunsu. Mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishiniya Nana Aishatu Usman Bako ta yi mana ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan diloli a gaban manema labarai.
Mutanen nan bakwai cikinsu uku 'yan ƙasar Niger ne, hudu kuma 'yan ƙetare ne. Kwaye da suke dauke da ita wajen kimanin kilogram 245. Kwayan nan kuma tabar wiwi ce. Kwayar ga sai da ta ƙetare ƙasa wajen uku kafin a samu a aza hannu biskanta a nan ga Niami. Sun boye ta ne a cikin wani lungu na cikin mota da in ba wanda ya san aikin shi ba. Muraran kuɗi miliyan 250 da 'yan kai an ka samu biskansu da babban mota ta ɗaukan kaya da garan mota guda da kuma babur.
Babban alkali mai tuhuma procureur de la republique da mukarrabansa sun ziyarci ofishin hukumar ta Okritis domin jinjinawa ma'aikata sakamakon gamsuwa da nasarorin da suke samu a wannan yaki da ke bukatar haɗin kan al'umma. Madam Medama Hadiza na daga cikin mataimakansa.
Usata da ake masu ƙarfi wani fashi da makami duk in ka iske mutanen nan cikin maye ne suke na kwaya. Ana atake mu ta ko ina terrorism ga sanin duka in ka tayi kwayan nan ci. Su shata kuma da saidatan da suke samun kuɗin da suke samun makamai. Kuma hallo tattalin arzikin mu yana rankashewa. Saboda wannan ba kuɗi bane na albarka da yake iya shiga cikin sistemin bankokin mu ƙasa ta yi amfani da shi a'a.
Safarar miyagun kwayoyi haramtacciyar sana'a ce da duniya ta tanadi hukunci mai tsanani ni akan duk wanda ya jefa kansa cikin wannan danyen aiki kamar yadda abin yake a nan Niger. Dan shi procureur Mamman Tsayebu Isa
c'est trafiquant comme par les traditions vous savez ils seront poursuivis devant les tribunaux.
Yace kamar yadda yake a al'adance waɗannan diloli zamu gurfanar da su a gaban kuliya. Na faɗa a ɗazu cewa kwaya ce da aka shigo da ita daga waje abinda ke nufin fatauci ne da ya shafi ƙasa da ƙasa. Jamhuriyar Niger ba ta wasa da irin wannan al'amari. Dalili kenan doka ta tanada hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru 30 ga duk wanda aka samu da irin wannan laifi. Za mu yi tsayin daka don ganin hukunci mai tsanani ya hau kansu. Hukumar 'yan sanda ta sake nanata kira ga al'ummar Niger akan bukatar ba da haɗin kai don ganin an murƙushe wannan al'amari da ke ci gaba da bujirowa da wasu sababbin salo a kullumin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Kuma irin shawarwarin da za su iya taimakawa wajen samar da matsala. su gani so wato sanan ni abin da dama ne so in kara ma wanda ma abuda shine ko ni primary care counseling da zaki ita rayuwa kullun akwai wata sabon tsari a cikin dia kike sa wani abu yanzu ko ne tsanin cikin da sabon abu a cikin wannan cikin aure so kana primary care counseling is very good amma kuma ita ce din abubuwa wanda kullun ni ko ci na cikin da tarbiyya ki da imani ki da sanin Allah ki da tsoron Allah ki ce da ni ne ci kamfanin shiga wajen rayuwa cikin so yanzu mun samu malaman da daga cikin sun dauki abin ana ta aiki a kai noma mun yi wani project muna son shi ma sun zo mu sha hudu na shi sun san dubu a karkashin shi babu abin da mun gani ga malama kuma Allah ya sa mun samu goyon bayan malamai da shi a gabanin al'umma an samu canji da yawa ce za shi da ana gaya mu maza ko ba wai kawai ka shigo gida ba kana duba kwanoni da kuma an yi maka sanin da zuwa a cikin ta suka yi kamata ka je ka je a iyalin ka ka ci ba ka fara hauka ba idan ba ce ce aiki ba bare gidan da ba mu cike ba idan ba ce ce aiki ba ko miji ba za ci gani ba ko shi da problem za ci don shi ba saboda ba ta yin kici ba ni kuma matan ne da kansu ka tsaga mu kansu wannan jarabe ta ci ma
mu muke jawo kanmu matsalan kenan
to
yi shi hajiya to sai
ana shirin kariya ta saboda kada a masa ake aure ba ai duk wannan abu da mun bayyana da mun hajiya kariya su da ya mata sai da sun mu kan shi wata 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 hudu da ce da ki ne da mun din ki ba ko san ne shi sun sai shi shi da shi ke shi na aga eh shi Allah da shi shi kuma ni ban yi ga na mun ka da shi ba eh shi in mun ka mun ne da mun ba da ce ki shi a akwai kuma kira da shi ji ya ta da shi da shi ki da mun da shi ba da shi da shi
yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu walu kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Hussein Abadambam a karamar hukumar Dambar jihar Bauchi inda yake muna kai dalibai yan ajin karshe na sakandare masu zaman jarabawar karshe a kasar mu Najeriya murna isa sanarwar amincewa da bude musu makarantu da gwamnati ta yi ranar 4 ga watan Agusta mai zuwa fatan mu Allah ya sa kar gwamnati ta amai ta lashe kamar yadda ta yi a baya sai kuma sako na gaba daga angon Jamila da Fati wato Ado Salati Goma ga Annabi Richau shi kuma cewa yayi gaskiyar maganar sauye-sauyen sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da wasu manyan ƴan siyasar Najeriya ke yi zai sha masa bakin jini da magoya bayan su domin hakan tankar kwancewa mabiyan su zani a kasuwa ne a daura musu shi a gida da fatan ƴan siyasar kasar mu za su yi amfani da wannan shawarar tawa don kaucewa da dana sani marasa amfani domin tsalle ɗaya ake yi a fada rani amma sai a yi tsalle sau dubu ba a fito ba shi ko Yakubu Abdullahi dan ban cewa yayi salon BOA Hausa a yau na rubuta muku wasiƙa ta ce akan matakin da ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ɗauka na buɗe makarantu don rubuta jarabawar WAEC da NECO a gaskiya wannan wani abin farin ciki ne daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa a rubuta jarabawar lafiya a kuma samu sakamako mai kyau to sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salu Kaura na Moda a Zamfara shi kuma ya ce mun yi maraba da wanke doctor a kewo mai adishina daga zarge-zargen aikata ba daidai ba a jagorancin bankin raya kasashen Afirka da matan farko muna hasashen da ta da kulli ake yi wa dan kasar mu Najeriya da fatan Allah ya bashi nasara a wa'adi na biyu da yake nema sai kuma sakon mu na ƙarshe da muka samu daga Rewani Ibrahim London shi kuma cewa yayi salam BOA Hausa sake bude makarantu na ƴan ajin ƙarshe da gwamnatin tarayya ta yi hakan yayi daidai domin dalibai sun kosa da zaman gida to ma dalla mu kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
ayyau da raba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus maimakon sama da mutum miliyan biyu da ke zuwa aikin haji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama hukumomin ƙasar sun tabbata aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar Saudiya da baki mazauna ƙasar mutum 1,000 kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata in makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba an asasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba sai dai kuma shugabanni da wasu ƴan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Riley inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Danan na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba gabanin hakan jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya
masu sauraro anan mai jira ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Ma'azura ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum